إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 18 ko 19 ne 19 ga watan Shawwal kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 6 ga watan Afrilu shekara ta 2007 ne 7 ga watan Afrilu shekara ta 2027 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan a 39 Yakubu Avenue Jaura daga Ladima Road Angwari Nijar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Al Mulakhas Al Fiqhi na Mufti Al Am Al Sheikh Al Doktor Salih Al Fawzan Al Fawzan Hafizahu Allah Ta'ala idan muka kwana a cikin kitabus salah babun fi ahkamil jarahis ajirin wannan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 194 za mu tashi akan rabi'an abu na hudu malan yace ahkamut takfin hukunce hukunce dake rataye da likafani yaya ake yin likafani kuma yaya ake lillide musulmi a duk lokacin da Allah ya karbi ransa malan yace wa ba'da tamamul ghasli bayan an gama wanke gawa wa tajfifi kuma an gama busar da jikinsa yushra'u takfinul mayyit ana so a kusa an shar'anta sanya wa mamaci likafani wato Allah da hikima lokacin da ka zo duniya da kalle da tawul aka dauke ka ko to haka in zaka bar duniyar haka za a fitirce ka a cikin kalle ko wannan tawul din wanda yana nuna wato dan adam ba komai bane ka zo baka san yanda kake ba za a lillike ka amma ka zo duniya kana cikin duniya kai za ka sanya rigar da ke jikinka amma baka isa ka cire ta ba kana kallo sai dai a cire maka, wanda yana nuna kai ba kowa bane a gaban Ubangijinka. Amma wannan baya sa ɗan adam ya kankan da kansa, sai ka ga mutum yana ji da kansa. Dalili kila Allah ya bashi arziki, dalili kila Allah ya bashi mulki, dalili kila Allah ya bashi sarauta, dalili kila Allah ya masa wani baiwa, dalili kila Allah ya bashi ilimi, shikenan sai ga yafi kowa a duniya. Amma ga kanan kana kallo duk ilimin ka in ka mutu ba kai kake wa kanka wanka ba, duk kuɗin ka in ka mutu ba kai kake wa kanka wanka ba, duk mulkin ka in ka mutu ba kai kake yi wa kanka wanka ba, duk sarautan ka in ka mutu ba kai za ka yi wa kanka wanka ba, haka dai za a yi maka, baka ma san wanda za su yi maka ba. Sai dai kana da wayo ka lissafa wanda kake so su yi maka tun kana da rai, saboda in ka mutu ya kasance ga waɗanda za su kula da kai. Amma da yake ɗan adam ba ya san mutuwa, wani yana gani idan ya ce wane da wane shi zai masa wanka in ya mutu, shi yana ganin zai ya kusa mutuwa kenan. Ka faɗi ko baka faɗi ba, ka shirya ko baka shirya ba, ka gyara alaƙar ka da Allah ko baka gyara ba, in lokacin ka yi sai ka tafi. Kuma ba ruwan Allah da dukiyarka, kuma ba ruwan Allah da mulkinka, kuma ba ruwan Allah da sarautanka, kuma ba ruwan Allah da baiwanka, ba ruwan Allah da iliminka in lokacin ka yi sai ka tafi. Wanda ya fi kowa daraja a doron ƙasa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tafi. Kuma kafin ya tafi sai da aka ɗanɗana mai magagi na mutuwa, manzon Allah sai da su masa uku. In ya farfado daga su ma sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, yace babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wallahi mutuwa tana da magagi. Manzo Allah ke faɗa haka. Kaga wannan yana so ya nuna maka ne mutuwan nan fa babu makawa, za ka mutu. Sayyidina Umar ɗan Khattab, lokacin da Abu Lu'lu'atul Majusi ya zuba guba a laujansa, ya soka masa amararsa suka guda tara, Sayyidina Umar yana zaune bayan Abu Lu'lu'atul Majusi ya soka wa Sayyidina Umar, wannan yana sallan asubahi. Sayyidina Umar da zafi yayi zafi, kawai sai su ne aka yayyafa ruwa ya kasa tashi. Abdullahi dan Abbas na wurin yace ku kira sallah zai tashi, sai aka ce Allahu akbar Allahu akbar. Sayyidina Umar sai farfado, an zuba ruwa fa amma bai farfado ba, amma da zuciyar tana damfare da Allah da aka kira sunan Allah sai mutsa. Sai ce a sallan nan mutane sun yi sallah, saboda zuciyarsa na rataye da wannan zafi yayi zafi da Sayyidina Umar yake ji na wannan gubar, sai ya sa fuskansa a ƙasa, yana ta juya fuskansa a ƙasa, yana birgima saboda bala'in zafin da yake ji. Kansa Abdullahi ɗan Umar ya kalle shi ya ce ya abati la tumarrigh wajhaka bitturab, ya ce ya kai babana ka murginar da fuskanka da ƙasa. Sai ce wailun li Umar in lam yaghfir lahu rabbuh, ya ce buni, ya tabbata ga Umar in Allah bai gafarta masa ba, wanda yake ɗan aljanna ne, wanda manzo Allah ce haka za a riki za a muta shi mu uku ranar tashin alkiyama. Amma yake faɗin wannan magana, ni da kai ba mu san matsayinmu ba, aikin da muke yi Allah ya karɓa ko bai karɓa ba duk ba mu sani ba, amma kana ganin kafoni har kana kafafa kana ganin ai kai kafafitin ka ma ya fi nasa, to ranan ga kafafiti sai kai wa kanka wanka mana. Amma haka za a yi maka wannan wankan. Allah ka ba mu kyakkyawan makoma. Malam yace wa yushtaratu fil kafani, an shartanta a wajen likafani an ya kuna satiran, likafani ya zama ya sitirta jikinka rankataka. Wa yustahabu an ya kuna abyadan hazifan, kuma an so likafaninka ya zama farar halawayyo kuma tsabtacciya. Saboda haka in son samu ne ka siya ka ajiye, ka siya likafaninka ka ajiye. Dan ka siya likafani ka ajiye baya nuni cewa gobe za ka mutu ko an jima. Ka san wani in yayi wannan yana ganin shi kenan ya gama tafiya kenan. Saboda haka shi tsoron ma abin yake. Wannan shi ne abin da shari'a ta ce mu yi a matsayinmu na musulmai. Kowa ya tanaji lokacinsa. Ta yiwu ma ba gida za ka mutu ba. Baka sani ba. Saboda wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Allah ya ce babu ran da ta san a wani gari ko a wace ƙasa za ta mutu. To kaga wannan kadai ya ishe ta ishara. Malam ya ce sawa'un kana jadidan, musamman ma ya kasance daidai ne wannan farin alawayyan ya zama sabo. Wa huwa al-afdal, shine yafi ka samu sabo. Amma ne za ka ga ya je umara ko ya je aikin hajji sai ya ajje wannan tawul din da ya je aikin hajji da shi, wai sai ya ce in ya mutu da shi za a lullube shi da shi. Wallahi in ba kai aikin kirki ba ba abin da zai duka. Saboda mutane sun canfa yana ganin an lullube shi kaman hajjin ne ya dawo. Ba wani hajjin da ya dawo. Wallahi in ba ka gyara alaƙarka da Ubangiji ba ba zai maka amfanin komai ba. Wani ma sai ka ji ya ce hajjin Zamzam, sai ajje Zamzam wai a wanke shi da shi. In aka kawo rijiyar Zamzam aka tura ta a kofar gidanka da shi za a maka wanka, wallahi ba zai hana hukumar Allah ba. In dai kai ba mutumin kirki ba ne. Saboda haka kawai ka yi kokari ka nagartu. In ka zama mutumin kirki Allah ya maka lamini, ko bayan ka mutu Allah ba zai tozartar da iyalanka ba. Wannan alkawari ne ba na Allah. Ranar da Abdullahi dan Mas'udi ne yana sallar dare, yaransa na bacci, ya kalli yaron ya fashe da kuka ya ce ina ƙara gyara alaƙa ta da Ubangiji don duniya ku ta yi kyau, lahira ku ta yi kyau. Bi ma'ana alƙawali ne Allah ya yi. In dai kai mutumin kirki ne, in ka mutu ko da yaronka jariri ne a gidanka, Allah ya ɗau alƙawali ba zai tozartar da iyalan gidanka ba. Wannan alƙawali ne shi ne in allazina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا في الله تمي تتنزل عليهم الملائكة لو كنت تزا زاري مكعي ملائكون زاس سوكا الله تخافوا زي شكسة أورتا سمد أي جم متن إن زي متنى تنانين إي أنن سما سروني لا تخافوا كك جد أورو ولا تحزنوا كم قيبة جنتكي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي منا مك بشارة الجنة أكيد مك الكوالي عشان ذاك ساميتا سيك الليلة سيازاري رب كذا بطن أبوان يفكومي وعلى شيء نكنا درتو كذا ما مزم من كيركي إن ذا كذا ما مزم من كيركي على كذا أبنجي كجوا تو إن شاء الله ذاك شاء سنكم تجارة على كذا متعني كذا كذا ما موجو أذاني Allah ka shirye da mu. Malam yace au ghasilan, ko kuma wanda aka wanke. In mutum talaka ne fitit, ka san wani rigan da ma zai sa yana gagara. Hamza lokacin da ya mutu aka zo da littafani, littafanin ke cika ba, in an rufe kai sai kafa ya fito, in an rufe kafa sai kai ya fito. Manzo Allah yace a rufe kai, kafan Asad yayi halilluɗe shi, sai da ƴar uwarsa ta kawo dogon likafani mai tsawo, tunda Hamza na da tsawo, sai aka cire wannan. Ana cirewa sai manzo Allah ya kalli wani sahabi, shi kuma yana nan bai da riga, dani gyapto kawai ya daura. Sai manzo Allah ya ce wannan ya fi bukata, sai aka ba shi. A ranar ya samu rigan sawa, likafanin wani shine rigansa, kuma aka yi samu aljanna fa. To amma ni da kai muna nan za ka ji mutum yana maganar talauci, alal aqalla yana da riga sun fi 30 talaka ne fa, amma zaka je na korafin bai da riga. yayi wuta talautin riga goma to shi wannan ma rigan babu sai da likafanin wani da ya zama rigan sawansa kuma haka ya samu yardan Allah amma mu yanzu mun zauna sai ka ji mutum yana kawo maka flimsy excuses wai talauci ya hana shi bautatawa Allah in ya kamata ya hana bautatawa Allah to sahabbai bai kamata ce sun samu yardan Allah ba saboda har an kai matsayin da manzo Allah ya kance wa matan da ke shigowa masallaci kafi saurin dagowa daga ruku'i sai sun tabbatar maza sun gama dagowa saboda yawanci wandunansu ya yayyage kada ga al'auransu kuma haka suka zauna kuma haka suka samu yardan Allah amma mu idan mutum ya zauna sai ka maka qabli ya ka ma ba'di Allah ka shirye da mu malam yace wani qadarul kafanil wajib wato gwargwadon likafanin da yake wajibi da ake so mutum yayi amfani da shi idan ya mutu saubun yasturu jami'al mayyit tufafi ne zani ne da ake so ya lullube duka jikin mabaci idan aka sa ya lullube jikinka gabaki daya wa yustahabbu kuma ana so takfinur rajuli fi salati lafa'ifa ana so littafanin namiji lifafa guda uku ake so a lullube ka da shi manya manya masu fadi na farko a shimfida na biyu ma a shimfida shi na uku ma a shimfida shi akan na biyu da na farko kaga yanzu guda uku to na ukun da karshen sai a dauko igiya dogo sai a daure anan haka sannan a dauko igiya dogo sai a daure anan shine na kafa wannan da kai wannan na kafa saboda idan aka gama maka wanka za a dauke ka sai a sa ka a tsakiyar wannan lifafan idan an sa ka a ciki to kaga za a dauko lifafan ta hagu sai a juya shi a lullube ka ta dama sana dauko ta dama a lullube ka zuwa ta hagu haka har a kare ta dama to in aka kare kaga kafan sai a dauko shi ana daure kanshi ana maka daurin goro kamar yanda aka maka dauri na tawel da aka haife ka dan kada ma iska ya dame ka ko lullube ka to haka ake maka ranan za a tafi da kai gidanka duk girman gidanka duk kyawun gidanka ba shi bane gidanka wannan kabarin da kake tsoro shine gidanka kuma da kudinka da alkhairinka zaka sami abin da yafi gidanka na duniya duk irin adan gidanka na duniya bai kai wannan ba saboda in an tashi fadada maka shi za a fadada maka dama zira'i 70 haka so 70 haguma haka so 70 sannan gabas so 70 arewa so 70 ka san dai ba karamin gida bane yake da wannan lissafin a duniya to haka za a fadada maka sannan a sa maka connection ɗinka na esinka na aljanna zuwa kabarinka za a nuna maka gidanka da kujeranka na aljanna a ce ma ga gidanka sai ya ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyama ma ta tsaya yanzu ku kuma kuna nan kuna ta kuka babanmu ɗaninmu wanmu mahaifiyarmu kawunmu ko wani namu ya tafi amma ga halin da ake ciki shi yana ma burin kiyama ta tsaya saboda ya san in ta tsaya yau abinda zai gani ya fi wannan alkhairi kai kuma kana nan kana takaici kana kuka da kewa an rabu rabuwar da ba za a kara haduwa ba har abada sai dai a lahira to kaga wannan sai ya sa ka gyara aikinka malam ya ce wal mustahabu abinda aka fi so tafinu rajuli fi salati lafa'i a sa shi a lafafa guda uku wa tafinu mar'ati fi khamsati aswabin ita kuma ya mace a guda biyar sai dai wannan bai inganta ba na ya mace da aka ce a guda biyar da hijabinta da suke cewa da zaninta sannan da guda ukun nan shi babu bambanci da kafanin ɗa namiji da ya mace a musulunci yanda tabbata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malam ya ce izarin shine jabtu wa khimarin da wato hijabinta wanda ke tsayawa daidai wuyanta wa qamisin riga wa lufafataini da lufafa guda biyu kagan hada ya zama biyar kenan ko to amma wannan bai inganta ba ba bambanci lukafanin da namiji na ya mace dukkan su guda uku ne masu fadi a lullube yanda za a lullube da namiji haka za a lullube ya mace ba bambanci tsakani sai malam yace wa yustahabu tajmirul akfani bil bakhuri ba'da rashiha bima'il wardi wa nahwihi an so a tirara lukafanin da tiraran wuta mai kamshi an gane lukafanin a tirara shi saboda za ka je ka haɗu da mala'iku ne kuma kamshi suke so an gane ranka ma karankansa in kai mutumin kirki ne duk duniya ba abin da ya kai ranka kamshi haka manzo Allah ya ce in aka zare ranka zai buɗe daga ƙasa har sama kamshi mala'ikun sama za su dinga tambaya ma hadhihi ruhu tayyiba aw ma hadha ruhu tayyib wai wani irin rai ne ka tsakiya haka kowane mala'ika zai dinga buri Allah ya sa a biyo da kai ranka ta kofansa sai manzo Allah ce fa yuzkaru bi ahsani ismihi sai a ambace ka da mafi kyawun sunanka sai a ce ai malam Abdullahi ne an gane amma in mutumin banza ne doyi hamami wari zai buɗe tun daga ƙasa har sama mala'iku za su ji doyin ya wuce misali sai su ce ma hadha ruhul khabith wai wani irin mummunan rai ne wannan lalatacciya sai manzo Allah ce fa yuzkaru bi aswa ismihi sai a kira shi da mafi munin sunansa sai a ce ai Ronaldo ne ya mutu eh shi ne ai mafi muni sunansa musulmi amma ya ce shi Ronaldo ne ko ba ka ba ko ya ce sunan shi kaka ko in mawaka ne ya ce sunansa Davido to sai a ce ai Davido ne saboda ya sa wa kansa suna mafi muni babanka ya yanka maka su rago da suna mai kyau saboda haka wani dan duniya ya zo ya ruɗe ka sai ka sa wa kanka suna wannan mutumin to za a kira shi da irin wannan mummunan sunan da a duniya ake kiransa kowane mala'ika zai ce ya Allah kada ka sa a biyo da wannan ran ta kofana kuma abun mamaki hadisin Abu Huraira ruwayan Imam Ahmad duk mutumin da ya mutu in aka kai ranka sama kafin a dawo da shi sai ɗan uwanka abokanka da suka riga ka mutuwa za ku haɗu ranka zai haɗu da su za su tambaye ka ina wane sai ce yana kai da kanka za ka ce yana nan a duniya ya fantama ya saki Allah kai kuma sai ka tambaye su wanda ya riga ka mutuwa ina wane da wane sai su kuma su ce maka ai wane na wuta wane na wuta wane dan wuta ne duk wannan fa kafin lahira ne ba Allah ka shirye da mu wannan yace wa yukaffanu as-saghiru fi thawbin wahidin yaro dan karami za a masa likafani a tufafi guda daya wa yubahu fi thalathati athwabin kuma halal ne a sa masa tufafi guda uku wanda kuma shine asali wa tukaffanu as-saghira fi qamisin wa lufafataini ita yarinya karama za a sanya mata lukafani a tufafi da lufaya guda biyu amma dai ba bambanci shi ma lufaya guda uku za a sa a daura gawan a lullube ta shi kenan ba bambancin karami da babba da kuma datti da duka ɗaya ne ba su da bambanci sai malam ya ci gaba da cewa kamar na yi tsallake ko? wa yustahabu tajmiru al-akfani bil bakhuri ba'da rashiha bil ma'il ward an so a tirara wannan lukafanin bayan da tiraran wuta sannan a dan yayyafa masa ruwa wani irin ruwa bi ma'il ward shine ma'ul wardi a dan yayyafa masa zai kara mai karshi wanawihi da makamancin haka ko turaran mai ka san yana da karshi shine yake bude jiki ba kamar na turawa ba shi iska fifiya ta bi amma wannan in an shafa zai dade yana tashi a jikin mutum li ta'alluqa biha ra'ihatul bakhur saboda kamshin wannan turaran wutan yana ratsai da ma'ul wardi yana rike shi ya sa shi yayi karfi wa yatimmu takfiru ar-rajuli bi an tubsata al-lafa'ifu ath-thalath yace ana so a cika likafanin da namiji a shimfida lafafan guda uku ba'daha fawqa ba'din sashi na saman sashi shine yanzu misali wanda shine lafafan sai kenan ko sai a dauko na biyu shi ma sai a daura sai a dauko na uku shi ma sai a daura an gama maka wanka saukan ka za a yi sai a daura ka akan na uku na sama kagan aka dauko aka lullube aka dauko wannan aka lullube sura na biyu ko yana kasa shi ma sai a ƙara lullubewa wannan ma a ƙara lullubewa sannan a dauko na uku shi ma sai a lullube sannan a lullube sannan sai a daure kaga an gama wato lullube likafanin dan adam kenan to shine ma da yace guda uku ɗaya yana saman daya thumma yu'ta bil mayyit masturan sai a zo da mamacin amma a sitirce an lullube shi wujuban bi thawbin wa nahwihi wajibi ne sitirce shi kada a bar shi tumbur an gane kada a bar shi tumbur sannan a dauko shi haka a'a dole za a lullube shi bi thawbin tufafi wa nahwihi da makamancin haka idan an sa shi lokacin da aka lullube shi ta nan sai a zare shi a hankali in aka dauko wannan kaga sai a zare ga baki daya sannan sai a dauki wannan kaga an gama da shi sai yace wa yuba fawqa al-lafa'if mustalqiyan sai a daura shi a saman lafafan nan na likafani guda uku ana tanikar da shi a daidai yanda lafafan yake to daga nan sai a fara jujjuya shi thumma yu'ta bil hanuti sai a zo da turare al hanut shine turare shine malai yace wa huwa tib shine turare wa yuj'alu minhu fi qutanin baina ilyatay al mayyit sai a sanya wannan kafsun da wannan turaren a cikin auduga sai a sanya shi tsakanin wato mazaunin sa an gane ta gefen mazaunin sa ta nan sai a sassa shi kaga saboda ai in aka kwantar da shi kagan an sa abin nan zai rike ya taba wancan kuma ya taba mazaunin sa sai a sanya shi a wurin sai yace wa tushaddu fawqahu khirqatun sai a daure da zani a daure shi a sama thumma yuj'alu baqi al-qutun al-mutayyab ala aynayhi ragowan audugan sai a sanya shi ta wajen idanuwansa wa min kharaihi da karan hancinsa wa famihi da bakinsa wa uzqihi da kunnuwansa wa ala mawadi'i sujudihi da wuraren da yake sujjada kaga goshi da sauransu jabahatuhu kun ga goshi wa anfuhu da karan hancinsa wa yadaihi da hannunsa wa rukubtaihi da gwiwowinsa wa atrafu qadamaihi da yatsun kafansa duk a shashafa wannan turaren kaga zai dinga kamshi tunda auduga ne ko ana shafa kaga zai shiga yana kamshi kaga yawancin mu ai ba haka muke yi ba ana ganewa shine sai malam yace wa ala maghabin al-badan da sauran joint jikinsa duk sai a sanya masa wannan sai ce ibutaini da farko shine hammatarsa shi ma sai a shafa an gane sai yace wa tayyir rukubataini da kuma kasan gwiwarsa kanan kaga shi ma in aka sa mai ai zai yi kamshi ana ganewa wa surratihi da kuma cibiyarsa kaga akwai rani shi ma sai a shafa a sa mai kaga zai dinka kanshi wa yuj'alu min al-tibi bayna al-akfani sannan wannan turaran sanya shi tsakanin wa'annan likafanin guda uku wa fi ra's al-mayyit wajen kansa shi ma a sa wannan wato turaran thumma yuraddu taraf al-lifafa sannan bangaren likafanin lifafar da aka bude sai a sanya al-ulya na saban min al-janib al-aysar ta bangaren hagu ala shiqqihi al-ayman ta bangaren sa na dama yanzu in aka shimfida shi haka shi kuma mamaci yana kai nan kaga nan shine hagu na ko nan shine dama na to in aka zo da nan ake farawa hagun sai a dauko shi haka sai a rufe shi kaga an rufe mamaci haka kenan ko to shi kuma daban kaga wannan za a shigar da shi ciki haka zai lullube shi kaga haka kenan ko ragowar da bai gama lullubewa ba in bai da fadi sosai wannan bangaren dama in aka dawo da shi kaga ya rufe shi kenan ko da farko kenan na biyun ma haka sai a ƙara ɗaukowa wajen da wannan bai gama rufewa ba kaga in aka jawo shi ta hagu kaga ya rufe nan sannan wannan da daman shi ma a ɗauko shi sai a rufe nan kaga ya rufe shi haka sannan na ƙarshe na uku shi ma sai a ɗauko ɓangaren hagun sai a shigo da shi ɓangaren dama a shi shigar da shi haka sannan daman sai a ɗauko shi kaga ya rufe shi ta yanda ba wanda zai iya ganin wani ɓangare na jikinsa ina fata mun gane to haka ya kamata a yi shine sai malam ya ce thumma tarafuhu al-ayman ala shiqqihi al-aysar sannan ɓangarensa na dama kamar yadda na yi bayani shi ma sai a ɗauko da shi sai a mai da shi ɓangarensa ta hagu thumma thaniyatu haka littafani na biyu shi ma haka za a yi masa littafani na biyu shi ma haka za a yi masa yadda aka yi wannan sai ce thumma thalithatu kadhalik sa'annan ma littafani na uku shi ma a yi masa yadda aka yi tsarin na farko wa yakunu al-fadilu min tulil lafa'if inda ra'sihi malam yace sai ya kasance ragowan wajen tsawon lafafan inda ra'sihi a wajen kansa akthar mimma inda rijlaihi yafi yawa a wajen da za a lullube shi akan bangaren kafa bi ma'ana wajen kai nan an fi so yafi yawa akan bangaren kafa kaga na saboda shi za a lankwasa shi an gane shi kuma na kafa kaga za a lankwasa shi kada ya zama mai tsawo in yayi tsawo zai yi tulluwa haka kaga shi sai a dan kwantar da shi in aka daure shi kaga ya haɗe da tafin kafar ba matsala amma wajen kai kaga sai ya shiga sannan a daure shi kaga za a iya sa shi ta kiyarsa sannan a daure shi lafiya lau shi amma wannan kaga aka sa shi akan tafi sai a sa shi wajen digadigansa sai a daure shi kaga ya tafi lafiya lau ba zai yi suntuntun haka ya kumbura ba ana fahimta malam yace thumma yujma'u al-fadilu inda ra'sihi ragowar sai a sanya shi a tattaro shi wajen kansa wa yuraddu ala wajihi sai a dawo da shi wajen fuskansa kana ganewa sai a dawo da shi wajen fuskansa hikimar da zai sa a dawo da shi wajen fuska in case wani dan uwa yana so kafin a tafi da shi yana so ya gansa kaga za a dan bude masa ya gansa sannan in an gama sai a rufe sai a daure an gane hikimar dan wani yana iya zuwa ya ce ko yaro ne ko mace a cikin yaya ko a cikin mata ta ce dan Allah tana so a bude mata sai masa kallon karshe an gane ka ku ce an gama daure shi ku bude ta gani an gane babu laifi ku buɗe ta gani ko kuma wani ɗa a cikin ƴaƴa ya fashe da kuka ya ce dan Allah a mai alfarma yana so ya ga babansa kallo na ƙarshe sai a ce to a buɗe mai ya gani an gane in ya rungume shi ba laifi ba ne in ya sambace shi duk ba laifi ba ne duk wannan ce yana cikin ƙauna sai na Abubakar ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma ya sambace shi a goshi an gane ya fashe da kuka ya ce wa habiba wa nabiya wa rasula ya ce Allah sarki abokina Allah sarki manzona Allah sarki badaɗina sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya fashe da kuka ana ganewa wannan ba laifi bane amma ba ihu wayo an muta Allah lace wannan baya halatta mutum musulmi yayi kuma saboda akwai mala'iku a gefe in aka maka rasuwa su aikin da Allah ya turo su a lokacin kan amin amin ne duk kalman da ka fadi za su ce amin aka maka rasuwa shi sa manzo Allah ya tsawatar lokacin da Abu Salama ya mutu manzo Allah ya kawo masa ziyara ya ji an ce bai da lafiya sai ya je duba shi yana duba shi amma zari ran mutanen gidan ba su sani ba saboda idanuwansa duk sun kakkafe a sama haka manzo Allah da ya kalle shi sai ya ce inna ruha idha qubidat tabi'ahu al'ayn rai in an zare ta ido na binta da kallo to anan ne mutanen gidan suka san baban su ya riga mutu sai fa bajjan nan sai suka fake da kuka sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum fa innal mala'ika illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kakku kuskura kuiwa kanku mummunan addu'a saboda a yanzu akwai mala'iku ɗan amin amin su aikin su kenan su duk abin da kace za su ce amin bayo ka mutu ka lalace sai su ce amin asirin gidanku ya tonu sai su ce amin sai ka ga daga mutuwan mai gidan ko sati bai ba kowa zai ga asirin gidan a tsaye saboda ku kuka faɗi bakinku su kuma suka ce amin sai Allah ya tabbatar ana ganewa sai manzo Allah ya fara yi wa Abu Salama addu'a Allahumma ghfir li Abi Salmata warfa' darajatahu fi 'illiyyin ya dinga sahabin da ya raka manzo Allah ya ce sai da nayi burin dani ne a kwance manzo Allah ke irin wannan addu'an gare ni ya ce ban taba burin mutuwa ba sai a lokacin saboda irin addu'a da naga manzo Allah da ke masa sai da naji dani ne a kwance ake min irin wannan addu'a an gane wannan saboda ne abinda aka faɗi na alkhairi shi Allah ke amfani da shi an gane akwai wani dan uwana da Allah ya masa rasuwa kuma cikin azumi ne mahaifiyarsa da ta zo kan kawansa sai ta kira sunansa ta ce wane ka yi mun biyayya ka faranta min rai ba ni kadai ba ka yi wa mahaifiyata biyayya ka faranta mata rai biyayyan da kai mun da wanda kai wa babata ina roƙon Allah ya baka iko ka amsa tambayar da za a yi maka ka bari ka shiga aljanna wallahi sai da naji dani ne a kwance baba na ke min irin wannan addu'a saboda mahaifiyar da ta haife shi take faɗin wannan sheda kuma ta ce baka mun laifi ba ka faranta min rai ka kyautata min ka yi wa babana ka yi wa mamana duk dan ka faranta min rai wani ina fatan Allah ya maka rahama cikin kuma azumi kuma da azumi a bakinta kuma take faɗin irin wannan kaga yanzu wannan mahaifiyarsa ta masa wannan ayyasha haba ai insha Allah aljanna ana cewa an da bukaji ana wiki wiki ana cewa gwanda ka tafi ai ka san magana ya lalace ko wallahi bawon Allah da ya ce min dan sa kenan tilo duk sauran mata ne yace shi kadai ne kana miji yace malam ba irin gatan da bai wa yaron nan ba yace na tura shi turai ya je karatu yaki nayi mai kaza yaki na bashi kaza nayi kaza nayi kaza yace malam da Allah na shawara da mutum kafin ya dauke mutum essa ta mutu babai essa ta haihu ta rasu yayas wannan yaron sai yace shi da yana da dama da zai ce wa Allah a dauke namijin a bar wancan ka ko san abin da babanka zai sa ya ce abu da kai a barwa ne ka san abu ya kai Allah ka shirye da mu to kaga yara sai a kula wajen mu'amala da iyaye Allah ka shirye mu shine malam yace ga yanda ake sanya shi sai ce summa tuqadu ala lafa'if wa ahzamatu yace sa'annan a kulle shi akan wannan lifafan sannan a daure shi li alla tantashir saboda kada wannan lifafanin ya watsi haka ya watsu wa tuhallu al'uqad fil qabr sannan kuma wannan daurin ya warware shi a cikin kabari amma lokacin da za a dauke shi a daddaure shi da kyau saboda kaga in aka dauke shi ana tafiya ai zai iya budewa kuma zai iya buɗe ha jikin shi ya bayyana
to kuma shi dan adam mai kata ne ana so a kiyaye shi sai an sa shi a kabari sannan a warware wannan kullun ga baki daya saboda shi sabon mutum ne sai malam yace wa ammal mar'atu kaga ita ya mace fatukaffanu fi khamsati aswabin ana mata littafani a tufafi guda biyar izarin tu'azzaru bihi zani wanda za a daure ta da shi a matsayin jabbo kuma tulbasu qamisan sannan a sa mata riga ta kai zani mai ka cire wuya ka kuma tukhammar sannan a lillike kanta zuwa wuyanta shine ka dan hijabi ala ra'siha akan kanta kuma tulafu bilufafataini sannan a sanya lufafa guda biyu akan wannan kaga ya zama jiyar kenan amma wannan kamar yadda nayi bayani ba shi bane wanda yake tabbatacce a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi inganci shine ba bambanci tsakanin lukafanin da namiji da na yamace duka guda uku ne a lillike Allah ya shirye da mu a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba sai mu daura kan khamisan daga cikin hukunce hukunce na biyar ahkamus salati ala almayyit hukunce hukuncen da ke rataye ga sallar da ake yi wa mamaci na gawa ya yi kamata a yi wa mamaci sallah za mu ji yadda ake yin sallah da kuma ababen da ake karantawa a kowane kabarbari da ake yi wa mamaci wanda kuma kowane musulmi ya kamata a ce ya san sa dole ba wai ya kamata ba dole saboda ibada ne kuma yadda kake ibada ba a yin ta da molanka Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke insha Allah na'am na'am ai kace yawa to kazo da RGB tsana da kuma zani guda uku sai mu yi sha aikace zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu an gane insha Allah sai mu yi sha aikace amma duk bayanin nan da aka yi ai sai mutum na tafiya zai gane ai ko eh amma aikin ma dai ba laifi bane Allah ya sa mu dace na'am na'am eh eh a jikin mutum a jikin mutum in an dangula sai a bibbi shi kaga ai zai ci gaba da kamshi yawa sannan a zo a shafawa likafanin kaga kamshin daman likafanin an tirara shi da tiraran wuta an sa mai ma'ul wanda zai ci gaba da kamshi wannan kamshin in ya ƙara da kan likafanin zai buɗe kamshi an gane yawa abin da ake so kenan wa alaikum assalam wani irin nickname hanif abin da ake so alkunya kamar yadda sayyidina Umar ya ce ku yi gaggawan sawa ƴaƴanku alkunya kafin nickname ya danne musu suna shine misali kana da ɗa ka sa mai sunan mahaifinka an gane yanzu kaga ai za ce in ka kira shi da sunan mahaifinka kamar baka girmama shi bane sai ka dinga kiransa misali sunanka Muhammad sai ka ce mai Abu Muhammad kaga wannan shine alkunya an gane sai ce ku dinga kiran ƴaƴanku da alkunya kafin nickname ya danne sunan amanta dan ladi ko dan tani da sauransu yawa kaga mai kokan yin wannan dan jummai dan juma makamancin haka yawa kara a sa masa misali kace Abu Abdullah ko Abu ko Amatullah ko makamancin haka irin wannan yafi akan da a sa masa nickname na'am ana cire shi wannan za a daddaura masa a lokacin da za a dubi ana cirewa ai yawa kamshi saboda zai je ya haɗu da mala'iku kaga ana tattalinsa kaga wannan tattali ne na zahiri tattali na batini yafi wancan shine imanin sa an gane in yana da imani kaga an sa mai turare ko ba a sa mai turare ba lafiya lau in ya hadu da malaikun zai sha an gane saboda kaga wasu ai ana kona su ne an gane to kaga wannan me zaka sa mai na turare an gane ai za a zo da shi wani ma zai kone kurmus ya zama toka amma in yana da alaka mai kyau kaga kunan nan sai ta zama masa kafara shi sa ai yana daga cikin shahada ga al'umman manzon Allah wanda gobara ta kashe shi da wanda ciwon ciki ya kashe shi an gane da wanda gini ya zube a kansa ko kuma ya rufta irin masu haƙan gwalagwalai da ma'adinai kaga wani lokaci ai suna zaftarawa to shi kenan da kuma wanda ruwa ya nutse a cikin ruwa an gane da wanda korona ta kashe shi wanda korona ta kashe shi shine annoba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'un shahadatun li kulli muslim duk wata annoba shahada ce ga duk wani musulmi ranan tashin kiyama za a zo da shi Allah zai tambaye mala'iku cewa a kawo shahidai sai a ga wanda irin su korona lasafi ba da sauransu kaga duk annoba ce ko ta kashe su sai a gansu suna zuban jini yana kunshin almiski sai su tambaye sai mala'iku su tambaye su ku kuma su waye sai su ce mu shahidai ne sai su ce mu ba mu san ku a matsayin shahidai ba bari mu tambaye ubangiji sai su ce wa Allah ga wasu mutane sun ce su shahidai ne amma ba a wajen yaki aka kashe su ba sai Allah ya ce a duba jinin su yana kamshin almiski sai su ce zai ce to ku kidaya su su ma suna cikin shahidai kaga duk wanda corona ta kashe shi kaga ya shiga me cikin shahada hadisi ne kuma ingantacce ana fahimta yawa in annoba ya kashe mutum yana daga cikin ana masa fatan shahada shi yasa sai a ce Allah ya karbi shahadarsa shi ma wanda ya mutu yana neman ilimi ya yi shahada haka wanda aka kashe shi wajen kwace dukiyarsa ya ki shi ma ana masa fatan ya yi shahada an gane man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda kudinsa shi ma ya yi shahada misali a ɗauko hayaki las an gane don su kashe shi aka kashe shi ma a kwace dukiyar to shi ana masa fatan ya yi shahada yadda asuba muna karatu ɗalibai wani ya kawo min tes cewa akwai wani mutumi ne ya ga wasu harkansu su hayaki las ne an ba su kuɗi su kashe wani to da aka ba su kuɗin su kashe wani sun gama kisan ga kuɗin shi kuma ya ga kuɗin sai ya ɓoye kuɗin ya zo wuciya ne ya gansu inda aka ajiye musu kuɗin sai ya ɗauke kuɗin ya ɓoye da ya ɓoye kuɗin kuma kuɗi ne mai yawa sai ya ce sai ya kira jami'an tsaro don kama su kuma Allah ya sa an kama su to amma yanzu kuɗin ya yi kamata ya yi da kuɗin sai na ce kuɗin dai kuɗin jini ne haram ne sai ka ɗauka ka je islamiyya inda kila suna buƙatan jini suna buƙatan fanka ko suna buƙatan kujeru da board da makamancin haka ka yi musu an gane ko masallaci amma kada ka je wajen da an san ka kuma a maka godiya a ce ware ne mana yake nan na biyu in za ka bada kada ka bada a san kai ne ma duk ba mun ba kuɗin ka bane saboda wannan kuɗin in ka kai wajen jami'an tsaro za su maka sharri su ci kuɗin kai ma su shigar da kai cikin wa'ancan a ina mutumin da ya bada kuɗi a kashe wani har riga an kashe wanda aka tura su su yi kisan shi ya zo wucewa ne ya ga an ajiye kuɗin su kuma yana jin su suna maganan kuɗin cewa sun gaba execution na aikin da aka ba su ya ce ya ajiye kuɗin a wuri kaza shi kuma ya zo wucewa ya ga lokacin da mutumin ya ajiye da ya ji maganan sai ya koma sai ya je ɗauke kuɗin sai ya kira jami'an tsaro su kuma suka zo suka kama wa'ancan to shine yake tambaya tunda an tafi da shi shi kudin me ya kamata ya da wannan kudin an gane yawa saboda haka kaga asibiti na musulmi ko kuma duk wani abu da kowa zai amfana a je saboda in ya maida mu wancan mai kudin shi ma zai kashe shi haka ne to balle ma bai sani ba shi ya ji abin da suke fadi ne ya dawo ya dauki kudin ana gane wa Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam a haba ka manta karatun da muke mun ce in mutumin kirki ne kai muni ne shine zaka samu wannan bisharar amma dan nanaye aina idan mutum dan nanaye ne ina sai an fara nuna masa ma aljannan sa haka hadisin Bara'u dan Azib hadisin da ashabu sunan suka rawaito manzo Allah ce sai an fara nuna mai gidan sa aljanna dukkan mu nan gida biyu muke da shi muna da daya aljanna daya a wuta hadda kafirai manzo Allah ce duk suna da gida biyu daya aljanna daya a wuta a lahira mu musulmai zamu maye gurbin gidajen kafirai da aljanna su kuma za su maye guraban gidajen mu na wuta haka manzo Allah ya faɗi hadisin Ubaydatu dan Samit saboda haka wanda yake kirki zai ga mai kyau kai shi sa musulmi koda an jefa shi wuta daga baya ai za shi go da shi ina aljanna mutakar ba shirka ya mutu yake yi ba kaga za da shi gidansa shi kuma wancan daman gida biyu da ya musulunta da ga gidan shi aljanna tunda bai musulunta ba to ga gidansa na wuta na aljannan kuma musulmi sai ya maye gurbin sa a ciki an gane Allah ka shirye da mu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu ƙaunar mu da bekan mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokar sa ba ɗan uwan mu da suke Jos da Katsina Sakkwato Zamfara Kebbi Yobe Maiduguri Naija da sauran wurare da akwai bandit da kuma kidnappers ya Allah muna roƙonka ka kare shi daga sharrin waɗannan mutanen ya Allah kai mana maganin su ya Allah zanuban mu ya jawo mana wannan fitina ya Allah mun tuba ka tausaya mana ka yaye mana wannan bala'i ɗan uwan mu da suke Jos wanda aka kashe su ya Allah muna roƙonka ka karbi shahada su wanda kuma suka ji rauni ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu Allah ka maye gurbinsu da mafi alkhairi kowa a cikin mutum yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka tsada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah ka muke roko ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina da dukkan sharri ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida da asibiti ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya akwai Professor Umar ɗakin gari yana kwance ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa da dukkan sauran ƴan uwa marasa lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare shi ya Allah muna roƙonka ka kada kafaransa da sauran dukkan musulmi da suke kwance ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wannan gida wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya ba shi lafiya ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu kafin su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙon ka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah kada ka haramta mana abin da zamu daudawa yin iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimakawa ƴan uwanmu, mu taimakawa danginmu, mu taimakawa abokanmu na arziki, mu taimakawa makwabtanmu, mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko. Ya Allah, muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro, duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka babu ikon cika da kalmar shahada, idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausil a'la ta zama makoma a gare mu. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.